Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro assalamu alaikum, ni ne Sarfi Alhashin Gumul tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 24 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya mazauna a Agadez a jamhuriyar Nijar sun kafa wata kungiya don samar da ci gaba, sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Solomon bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labarin jaridan kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brussels, inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta NATO da kawayen Turai. Kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan Rasha saboda mamayar da ta kai Ukraine. Zai bi sahun abokanan hudan wajen kakaba karin takunkumi kan Rasha da kuma tsauraran takunkuman da aka saka mata don dakile gujewa da kuma tabbatar da aiwatar da doka. Inji mai ba fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan a ranar Talata. A wani taron manema labarai jiya Laraba a Brussels, Secretary General na NATO Jens Stoltenberg ya ce yakin da Rasha ke yi a Ukraine yanzu sabon lamari ne ga tsaronmu, kuma mai yiwuwa shugabannin kawancen za su ba da sanarwar ƙarin goyon baya ga Ukraine a taron NATO na yau Alhamis. Stoltenberg ya ce, "Ina tsammanin shugabannin za su amince da ƙarfafa matsayin NATO a dukkan yankuna tare da ƙara yawan dakaru a ɓangaren gabashi na kawancen kan tsandauri da sama da kuma ta ruwa." 'Yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane 7 ne suka mutu a wasu hare-hare 2 da aka kai jiya Laraba, yayin da kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai su. Akalla mutane 6 ne suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga 2 suka kai hari filin jirgin saman Mogadishu da ke da tsaro sosai. Waɗanda suka mutu sun haɗa da ɗan ƙasar Somalia da wasu baki 5 'yan ƙasashen waje, a cewar 'yan sanda. Jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar 2. Kamar yadda kakakin 'yan sanda Manjo Abdul Fatah Adin Hassan ya bayyana. Hassan ya ce ɗaya daga cikin 'yan ƙasashen wajen soja ne da ke aiki da rundunar wanzanta zaman lafiya ta tarayyar Afirka ta AMISOM. Ya ce wasu 4 masu horaswa ne da ke taimakawa gwamnatin Somalia da horo kan ababe masu fashewa. Kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin. Hassan ya shaidawa BOA cewa wasu mutane 2 ne suka kai harin a kofar Marin na filin jirgin saman jiya Laraba, kuma jami'an tsaro sun yi arangama da su. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu manyan jami'an kasashen yammacin duniya na ƙara nuna fargabar cewa asarar da Rasha ta yi a Ukraine na ƙara saka shugaba Vladimir Putin ya zama mai haɗari, inda wasu ke kwatanta shi da dabbar keji da ke shirin yin tsiya. Gargaɗin daga Washington da Brussels na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin alƙaluma na leƙen asiri suka nuna cewa an kashe kusan kashi 20 cikin 100 na sojojin Rasha da aka aika cikin Ukraine, ko jikkata su ko kuma aka kama su a yayin da Ukraine ke fafatawa da Moscow. Ban sani ba ko za ku iya cewa sun kasa samun ci gaba, amma a bayyane yake cewa bayan wata ɗaya Rasha bata cimma kusan ko ɗaya daga cikin manufofinta ba, in ji wani babban jami'in kungiyar NATO wanda ya zanta da manema labarai jiya Laraba bisa sharaɗin saka sunansa domin tattaunawa kan bayanan sirri. Jami'in ya ce sun kasa dannawa biranen Kyiv, Kharkiv da kuma Chernihiv. Kuma wasu jami'an tsaron Amurka waɗanda suka ji amincewa su yi magana kan 'yan Rasha da suka mutu a Ukraine saboda ba su da ainihin ƙididdigar. Jami'an NATO sun ce asarar da aka yi a fagen yakin tana da yawa.
To, an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin na za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wasu 'yan Najeriya mazauna Agadez suka kafa wata ƙungiya da haɗa kai da gwamnati don samar da ci gaba ga al'umma. Wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud ya haɗo mana da wannan rahoton.
'yan Najeriya da suka haɗa maza da mata da suka fito daga arewaci da kudancin Najeriya da suka tsere markici da suka kai akalla 10,000 suka kafa wannan kungiyar domin haɗa kawunan 'yan Najeriya mazauna jihar Agadez. Ko meye manufar kafa wannan kungiyar? Emmanuel Junius shine shugaban kungiyar.
Manufan kafa wangan kungiyar shine bisa ga al'akari 'yan Najeriya waɗanda suke zama a nan jihar ta Agadez kawai. Muna da yawa, muka gani wannan ya dace domin mu jawo hankalin mu tare, mu haɗa kawunan mu tare. Tunda mun yawa, mu haɗa kanmu a kungiyace, mu kuma jawo gwamnati zuwa jikinmu. A takaice, 'yan Najeriya a cikin garin Agadez kuma kewayenta gabaki da 'yan Najeriya za mu kai 10,000 a nan jiya ta Agadez kawai. Suna ayyuka daban-daban, ra'ayi ta bambanta. Wani yana iya ce maka shifa gara mishi nan, wani kuma yana iya ce maka in ya samu tallafi daga wajen gwamnati ta taimaka masa abin da zai koma gida ya je ya yi. Kuma akwai tsaro, akwai kwanciyar hankali, me zai zo na da shi a kasan da ba nashi ba, dole zai koma. So da yawa ana mamarin koma gida, in ka koma ya zai je so ma rayuwa.
Dalilai da dama ne da yasa 'yan Najeriya barin kasar su zuwa Agadez, musamman batun da ya shafi matsalar tsaro da kuma zaman kashe wando wanda da yawa daga cikin su ke yi a Najeriya. Emmanuel Junius ya yi ƙarin haske akan dalilan da yasa 'yan Najeriya barin kasar su zuwa jihar Agadez.
Dalilan da yasa 'yan Najeriya suka bar kasansu suka shigo kasan Niger. Idan mun duyi lahakari da kasanmu ta Najeriya da kuma tashe-tashen hankulan da suke tasowa nan da can, musamman arewacin Najeriya, waɗanda suka fi yawa a nan jihar ta Agadez shine 'yan arewacin Najeriya, domin rigigimin da yake tasowa, zancen Boko Haram, zancen masu garkuwa da mutane domin biyan kuɗin fansa, domin zancen 'yan daji satan shanukai da kuma sauransu. Jama'a da yawa sun rabu da mahallinsu, sun fita aka shigo nan kama wajen mafita ne aka samu abubuwan yi. Za ka je ka tada mutanenmu 'yan Najeriya waɗanda suke zaune suna ayyuka daban-daban.
Kowace irin kulawa 'yan Najeriya mazauna Agadez suke samu daga hukumomi, Alhaji Khalid shine chairman na kungiyar.
Muna samun kulawa wurin su tuntuɓan juna akan lokaci, kuma duk wani abin da muka gani wanda zai shige mana duhu, muna kokarin mu ga mun je mun same su, mun sanar da su, kuma suna ba mu goyon baya 100%. Daga fannin masarauta har zuwa fannin ita gwamnati, magajin gari zuwa wajen ofishin alkali ko kuma ofishin 'yan sanda, gaskiya duk nan wurin sai san barka. Don tsakaninmu da su babu wani matsala, tsakaninmu sai alheri.
Tuni dai 'yan Najeriya mazauna Agadez suka karɓi kungiyar da hannu biyu, ga dai wasu daga cikin su.
Sunana Bala Ali Ibrahim, memba ne na cikin wannan kungiya ta 'yan Najeriya mazauna Agadez ko Niger. Wannan kungiya dole mu karɓe ta da hannu biyu, domin ko babu komai mu muna gani cewar duk wanda yake cikin wannan kungiya kamar uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. Ni abubuwa da dama sun sa na baro Najeriya. Akwai matsalar da take faruwa a Najeriya yau ta yaƙe-yaƙen nan da ake ko kuma rigingimu da ake.
Sunana Abdulkadir Habibu Rabiu. Mun karɓi kungiyar nan hannu biyu, kuma muna fatan duk wanda suke cikin mambobin kungiya, ubangiji Allah ya ba su ikon yin adalci da riko da kungiyar nan da dukkan manufofin da ta zo akan mu ba ta haɗin kai, mu gudu tare mu tsira tare.
Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid Mahmud, har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Madeleine Albright, mace ta farko da ta fara rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, ta mutu sakamakon cutar daji, kamar yadda iyalanta suka faɗa jiya Laraba. Tana da shekaru 84. Shugaba Bill Clinton ya zaɓi Albright a matsayin babbar jami'ar diplomasiya a Amurka a shekarar 1996, kuma ta yi aiki a wannan matsayi na shekaru huɗu na ƙarshen gwamnatin Clinton. A lokacin, ita ce mace mafi girman mukami a tarihin gwamnatin Amurka, sai dai ba ta cikin jerin sunayen waɗanda za su maye gurbin shugaban ƙasa, saboda ita 'yar asalin Prague, babban birnin ƙasar jamhuriyar Czech ce. A shekarar 2012, shugaba Barack Obama ya baiwa Albright lambar yabo ta Medal of Freedom, lambar yabo ta farar hula mafi girma a ƙasar, yana mai cewa rayuwarta abin koyi ne ga ɗaukacin Amurkawa. Ƙungiyar Taliban ta sake buɗe makarantu a ƙasar Afghanistan bayan hutun hunturu jiya Laraba, amma ta ci gaba da hana 'yan mata 'yan aji 7-12 komawa, tana mai cewa har yanzu suna buƙatar lokaci don shirya musu wani tsari da ya dace da dokokin musulunci ko shari'a. Matakin dai ya janyo suka a cikin gida da wajen ƙasar cikin gaggawa kan ƙungiyar masu kishin Islama da ta ja da baya kan alkawarin da ta ɗauka cewa za a bar dukkan 'yan mata a faɗin ƙasar su koma makaranta a ranar 23 ga watan Maris, wanda kuma shi ne farkon shekarar karatu a yawancin lardunan ƙasar ta Afghanistan. Muna sanar da dukkan makarantun sakandaren 'yan mata da kuma makarantu da ke da ɗalibai mata sama da aji 6 cewa za su dakata har sai sun samu umarni nan gaba, in ji sanarwar Taliban. Gyaran da aka yi na jiya Laraba ga umarnin Taliban na farko cewa za a buɗe makarantu ga ɗalibai a duk faɗin ƙasar ya bar 'yan mata da yawa cikin ƙwalla a babban birnin ƙasar Kabul, waɗanda suka isa makarantu cikin farin ciki da safe, amma aka ce su koma gida. Thomas West, manzon musamman na Amurka a Afghanistan, ya buƙaci ƙungiyar Taliban ta cika alƙawarin da ta yi wa mutanensu. Ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa cewa ya bi sahun miliyoyin iyalan 'yan Afghanistan wajen bayyana kaɗuwa da matuƙar takaici da yanke shawarar hana 'yan mata komawa makaranta.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan saƙon.
I'm just.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin kallon shirin shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu haka anan birnin Washington DC agogon mu na cewa ƙarfe 3:17 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya maida hankali akan taron da kungiyoyin makafin Afirka suka gudanar a ƙarshen shekarar 2021 a Damagaram. Haduwar wacce yake gudana a kowace shekara wani lokaci ne na wasannin al'adun gargajiya da ayyukan fadakarwa da addu'o'i domin sada zumunta da neman zaman lafiya da ci gaban kasashen wannan nahiya. A yau za mu karkare da inda shugaban kungiyar makafin jihar Kano Musa Muhammad Kura ke jan hankulan hukumomi akan batun ilimin masu bukata ta musamman a matsayin hanya mafi a'ala a yaki da sana'ar bara.
Bai kamata ma a ce a wannan karnin da zamu shiga an samu kowane irin mutum dan na kasarsa yana bara ba saboda ba shi da abin da zai ci. Domin a kasashen Afirka suna ɗiba kudaden kasashen su suna yin manya-manyan abubuwa a kasashen Turawa wanda in sun mutu to wannan fa abin ya bata wanda zada za su zo su zubawa masu bukata ta musamman ko kuma na kasassu dake kasashen su sai an samu bambancin rayuwar su sama da inda suke. Ni malamin makaranta ne, gwamnati tana bani albashi, ina da abin da zan yi misali, amma kuma wani fa da bai yi makarantan ba har zai samu albashin babu wannan yanayin a gare shi. Waye kamata ya kula da shi? Gwamnati ne, domin shi ma domin dan kasan kasar da yake ne, dan haka yana da haƙi kamar yadda kowane dan kasa yake da shi. To amma ba a bashi haƙin nasa ko kuma haƙinsa baya kaiwa gare shi, shike kawo mutane masu na kasa suke bara, wanda bai kamata a ce an samu haka ba domin ci gaban duniya.
Sau da dama masu bukata ta musamman na kokawa da rashin ilimi musamman ma na yaran su. Ko wannan bukata ta samu a wajen su yanzu?
Yes, wannan karni an kira shi karni ne na ilimi. An dai so samu ne an ce ba a so kafin shekara ta 2030 a samu wani dan adam wanda bai iya karantawa ba ko rubutawa. Wannan aka ce dan adam ya hada kowa da kowa da duk irin lalurarka da kuma rashin lalurarka. To amma wani abu ne wanda mu kuma muke fuskanta ga gwamnatocin kasashe. Yanzu kamar nan Nijar da nake magana da nake cikin ta a yanzu, naga an yi doka na masu kula da masu nakasa. Wannan dokar in na bi ta daya bayan daya sai ga akwai alfanan ta, akwai rashin alfanan wani bangarorin na dokar da suke da bukata su gyara. Amma tunda an yi ta, abin da ya kamata a yi kenan. In ka dauki Najeriya tsarin mulkin gudanar da ita ya bambanta da na Nijar, tunda ita akwai hukumar kula da masu bukata ta musamman ko na kasasu kamar yadda take a Nijar. Amma kuma kowace jiha tana da yancin gashin kanta. Yanzu kamar jihar da na fito, jihar Kano, gaskiyan al'amari tun daga zamanin sojoji har izuwa yanzu ana amfana da harkar karatu. Dan a yanzu a jihar Kano tun daga dawowar demokradiya, ilimi na mai bukata ta musamman ko kuma na kasashe haddansa in dai makarantar mallakin gwamnatin jiha ne tun daga primary har jami'a kyauta ne da kai da danka. Tun daga primary matakin ilimi na farko har zuwa matakin jami'a kyauta ne, wanda muna so kaman wannan a ce an samar da shi a duk kasashen Afirka domin samun ci gaba. Muna so a ce gwamnatocin kasashe ne suka dauki wannan, ba gwamnatocin jihohi ba. Kamar a Najeriya na san gwamnatin jihar Lagos tana da wannan, na san gwamnatin jihar Kano tana da wannan, wanda yake kuma ci gaba ne sai dai in mutum bai fito ya zo ya nemi ilimin ba, tunda yanzu zai wahala ka samu mai karancin shekaru dan kuma wannan wajen ya fito yana bara domin yana hanyar samun iliminsa kyauta ne, sai dai kuma yadda zai tattala yadda zai samu ilimin. Misali, bukatun yau da kullun. In ka ce bukatun yau da kullun sun hada da sabulu, abinci, wadda makarantun ba ko dai ana baka a makaranta kana da bukatar ka samu wadatacce, dan ba lalle bane cikin wani da wani ya zo daya. Dan haka kiran da muke ga gwamnatocin kasashen Afirka, musamman kasar yammacin Afirka, muna roko a matsayinsu na shugabannin al'umma, a matsayinsu na shugabanni masu adalci, ayi wannan doka ta bai daya wanda yake tun daga matakin ilimi na farko har zuwa matakin jami'a, ilimi ya zama cewar mara gani, mara kafa, mara yatsu, mara ji da duk sauran wasu masu nakasa, karatunsu da su da ƴaƴansu ya zama kyauta ne. Matukar an yi haka, aka dan bada wani lokaci, in Allah ya so ya da za a samu canji.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin shugaban kungiyar makafin jihar Kano Musa Muhammad Kura da wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari, ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Sulaiman Barma, yanzu kuma lokacin da Radwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Dola takami baumiya Mahama. Jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan labari. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa Gen. Dramani Mahama ya kasance yana mai yin gatse ga mataimakin shugaban kasa Muhammadu Bawumia, yayin da darajar kudin Ghana CDI ke yin kasa-kasa. Da yake magana a wurin kaddamar da 10 up da aka yi a ainihin UPSA auditorium da ke a nan Accra a ranar Litini, tsohon shugaban kasar ya bayyana cewar matsayin rayuwa a cikin kasar ya kai kasar wani matsayin da ba a taba gani ba cikin shekaru 30 da sun ka wuce na jamhuriya ta hudu. Tashin farashin kaya da faruwa ne da'iman, haka farashin man fetur, sa'an nan da tashin darajar kudin waje wanda ya kame wanda ya ce ya kame shi. Dola ta kama Bawumia, saboda haka muna neman shi, ina za mu gan shi. Muna kira ga IGP babban inspector ɗan sanda da ya ba mu makulli ko za mu ga inda Bawumia yake. Mutane 14,314 masu aikin kansu ke ba da gudunmawa ga gidauniyar Senate. Ofori Tankaran ne ya faɗi haka, kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce mutum 14,314 masu aikin kansu ke bayar da gudunmawa ga ainihin Social Security and National Insurance Trust Senate a takaici, wadda ya yi kashi 0.8% na masu bayar da gudunmawa ga tsarin su miliyan 1.7. ga baki ɗaya kimanin mutane miliyan 11,500 ne a ainihin wannan fage mai zaman kansa cikin ƙasar, dangane da matakan da ake ɗauka domin kyautata lamarin na gidauniyan fansho na ƙasa. An so matuntuban shugabanni a hanyoyi daban-daban domin yanda za a faɗaɗa lamarin fansho ga masu aikin kansu da kuma kamfanoni masu zaman kansu. Ita kuwa jaridar Ghana Times wannan labarin ta ruwaito. Za a yi zaman kotun kungiyar ECOWAS a nan Accra, inda zai saurari shari'o'i 60, sa'an nan ya bayar da hukunci akan 25. Jaridar Ghana Times ta ruwaito wannan labarin ta ce shugaba Nanadu Dankwa Akufo-Addo ya yi kira da a samu daidaito na lamarin shari'a a cikin kasashe na kungiyar ECOWAS, yadda za a samar da wato daidaito na lamarin shari'a domin cimma ajandan haɗewar nahiyar. Ya nuna cewar kungiyar Kodeki ta yi nasarori masu yawa tun lokacin da aka bata 1975 rashin walwalan shari'a ko kuma daidaito
tare da rashin kyawun yadda ake tafiyar da hukunci a kotun na ECOWAS na a cikin tarin kalubale da ake fuskanta. Yancin kasashe kada ya zama abin da zai zama karan tsaye ga cimma burin wannan kotu. Abinda duk ake bukata shine kuduri na siyasa, inji shugaba Akufo Addo.
Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanul Lamuk Tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To a gaidar Radwanul Lamuk Abbas, don nan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takeice.
Ya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brussels inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta NATO da kawayen Turai. Kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan Russia saboda mamayar da ta kai Ukraine. Zai bi sahun abokanan hulɗan wajen kakaba ƙarin takunkumi kan Russia da kuma tsauraran takunkuman da aka saka mata don daƙile gujewa da kuma tabbatar da aiwatar da doka. Inji mai ba wa fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan a ranar Talata. ‘Yan sanda Somalia sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Laraba, yayin da kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai su. Akalla mutane shida ne suka mutu bayan da wasu ‘yan bindiga biyu suka kai hari filin jirgin saman Mogadishu da ke da tsaro sosai. Waɗanda suka mutu sun haɗa da ɗan ƙasar Somalia da wasu baki biyar ‘yan ƙasashen waje, a cewar ‘yan sanda. Jami’an tsaro sun kashe ‘yan bindigar biyu, kamar yadda kakakin ‘yan sanda Manjo Abdul Fatah Adin Hassan ya bayyana. Wasu manyan jami’an ƙasashen yammacin duniya na ƙara nuna fargabar cewa asarar da Rasha ta yi a Ukraine na ƙara saka shugaba Vladimir Putin ya zama mai haɗari, inda wasu ke kwatanta shi da dabbar keji da ke shirin yin tsiya. Gargaɗin daga Washington da Brussels na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin alkalima na leƙen asiri suka nuna cewa an kashe kusan kashi 20 cikin 100 na sojojin Rasha da aka aika cikin Ukraine, ko jikkata su ko kuma aka kama su a yayin da Ukraine ke fafatawa da Moscow. Madeleine Albright, mace ta farko da ta fara rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, ta mutu sakamakon cutar daji, kamar yadda iyalanta suka faɗa jiya Laraba. Tana da shekaru 84. Shugaba Bill Clinton ya zaɓi Albright a matsayin babbar jami'ar diplomasiyya a Amurka a shekarar 1996, kuma ta yi aiki a wannan matsayi na shekaru 4 na ƙarshen gwamnatin Clinton.
Masu sauraro, an muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu dare da lafiya, za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zirca fukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ta na gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel da hana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.